fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe, shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa. Akan mita 200.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Khadija Kiyari tare da ni Zahra Aminu Faki.
Ranar Talata, shirin yau da gobe na magana ne a kan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa, shugabanci na gari. Inda a yau ma za mu yi magana ne a kan kafar sada zumunta da ma irin amfaninta.
Da karin bayani,
wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Sai ku kasance tare da mu don jin wannan a cikin shirin yau da gobe.
Kuma sauraro, ba tare da bata lokaci ba, za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa wato Binta Ibrahim da ma bakin da ta gayyato mana.
Mai sauraro, barkan mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Zauren da muke tattauna al'amuran da suka shafi rayuwar matasa na yau da kullum. A yau muna tare ne da wasu matasa da zamu tattauna da su akan al'amuran kafofin sada zumunta wato social media. A cikin zauren namu a yau muna tare ne da malama Rahila Abdullahi da malam Shehu Idris wanda yake malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya dake cikin jihar Kaduna bangaren koyan aikin jarida wato mass communication kenan a turanci. Sannan kuma muna tare da malam Babangida Abdullahi, shi madan jarida ne dake daga Freedom Radio nan Kaduna. Malamai, barka da zuwa zauren namu. To malamai, idan aka ce kafanin sada zumunta to mutane social media a turanci abu ne wanda kowa ya san shi kuma yake shiga yau da gobe. Malam Shehu Idris, kai a matsayin ka na wato malami a wannan tsangaya ta yada labarai a makarantar kimiyya da fasaha ta tarayya, aka kai mana fassara da me ake nufi da wannan kafar sada zumunta, me wannan kalma take nufi kuma ya ka dauke ta?
To alhamdulillah, shi wannan wato kafa ta sada zumunta ta social media wato wata kafa ce wanda aka kirkire ta domin sada zumunci tsakanin al'umma wadanda suke wato wurare daban-daban. Kuma wata kafa ce da take kara taimakawa wurin sabunta samun saukin gudanar da abubuwan da suka shafi al'amuran mu na yau da kullum da kuma gudanar da ilimi shi kashi a sauƙaƙe. Musamman za ki ga yanzu a wannan lokaci wata dama ce da ɗalibai Allah ya ba su ba kamar zamanin da ba. Za ki ga yanzu abubuwan da ake koya maka ko kuma abubuwan da ake buƙatar ka koya don ka ƙara ilimin ma za ka yi amfani da wannan kafa ta sada zumunci wato social media domin ka yi karatun ka ma cikin sauƙi, kana ɗakinka kana zaune za ka yi shi ba kamar mu ɗauki shi a lokacin baya da za ki tattara mutanen mu su je library suna neman takardu ba. Yanzu duk takardun da kake buƙata in dai har za ka hau kafan sada zumuntan nan ka yi googling za ka same shi, za ka ɗauki shi kuma ka yi karatunka a hannunka a ɗakinka ba tare da wani wato matsala ko kuma ɗaukar lokaci mai tsawo ba. Har ila yau kuma ita wannan kafa ta social media kamar yadda nace kafa ce da take sada zumunci cikin sauƙi, domin idan muka yi la'akari da abubuwan da ke faruwa na al'amuran mu na yau da kullum za ki ga yanzu ana iya rasuwa ko samun wani ƙaruwa, sai ki ga to hanyar da tafi sauƙi ma ka sani. Dan ni mafi yawancin lokuta labaran da nakan samu game da abubuwan da ke faruwa a yau da kullum a social media da ke samu su wani lokaci zaki ga daga Hausa ga labarin wani ya rasu ko kuma a'a wani ya samu wani matsayi na cigaba ko wani abu to kin ga an kawo maka wani hanya mafi sauki da zaka iya samu cikakken labarin da kake so ba tare da wani tsangwama ba
malama rahila ku ne mata da aka fi sani da cewa ai ku sun wannan social media ko ince hanyoyin sada zumuncin nan kaman dan ku akai ku dauki hoto ku nuna kanku ku sabon dinki ne da anan kuke gani dan gulmace gulmace shi iya ka amfanin da yake da shi kenan a wurin mace
to iya sani na gaskiya kafofin sada zumunta ba wai iyakacin abin da mace ya kamata mata amfana da shi kenan ba kin ga kamar yanzu yanda kamar shi abokin tattaunawa mu ya faɗa ka face ta sada zumunci zumunci yanzu kin lura kafin ka dauki kafanka ka kai shi da waya yanzu kamar yanda yake an yi rasuwa an yi haihuwa kin kira shi mun yi barka ko kin yi jaji kafin ki dauki kafan ki je wannan gurin to ita mace bai kamata a ce ta dauki bangaren sada zumunta kamar na daukan hotuna ko kuma ana post din hotuna akan social media kafafen sada zumunta social media kenan kin ga yanda aka samu ci gaba yanzu ya kamata a ce ta dauke shi a wani bangare idan na bunkasa rayuwarta to yin bunkasa rayuwa kamar kin ga yanzu akwai kafafe na kamar koyan ayyuka ma kamar sana'o'i na hannu ma mace za ta iya koyan shi akan kafafen sada zumunta na wato social media ba tare da ta shiga ji inda za a koya mata ta zauna ga ta da mutum tana kallon sa ba kamar bangaren girke-girke mace yanzu akan social media za ta iya wayewa da girke-girke na kasashe da dama ba tare da ta dauki kafar ta ta je makarantun da ake koyar girke-girke
ba kuma cikin dakin ta
ina cikin dakin ki zaki koyi komai ki yi gaba saboda shi wannan sada zumunta ya tsara buɗa mu da kwakwalen mu mun san abubuwan da ya kamata mu sani ma na wasu bangaren wasu kasashe al'adun su ne rayuwar su ne da komai da suke yi shi ya ƙara buɗa mana saboda akwai yanar gizo ko da ba ki zauna a iya na yanar ƙasar ki ba da yanar gizo za ta sa zaki yin shiga mun ji ka bincika ta yanar gizo duk zaki ga irin wayannan abubuwan ki koyi sana'a ki koyi gishir gishir akwai mutane ma da zaki ga malamai ne su ma sun bude irin wayannan abubuwa dan mata kawai saboda su zauna su koyi tarbiyyar da su tarbiyyar da ƴaƴansu yadda zaki ga ma ɗakin mijinki yadda zaki tafiyar da rayuwar ki mama ɗinki ma na ƴa mace yanzu akwai wasu da zaki ga malaman asibiti ne su ma sun bude suna ƙara wayarwa da mata kai ga yadda zaki kula da kanki a in yaro bai da lafiya ga yadda zaki yi mishi ko kuma a cikin iyalan gidanki ma ga yadda zaki kula da su ga yadda zaki yi da sauran irin abubuwan to kafa fa yana zumunta a kullum mace ba wai daukan hoto ne kadai ya tsaya ba akwai inda zaki inganta rayuwarka ta bunƙasa ga mace ce wata ma da al'umma da take tare da su baki daya
to a wani gida kamar waɗanda suke da sana'a na kan da sukan zuba kayan sana'a su a su shi ma a kafafen yaɗa zumuncin nan wato kamar fage ne na talla wata kasuwa ce ta gode kana ganin akwai tasiri a kasuwanci
kwarai da gaske ko bi da ke gani yana da advantage da disadvantage na shi kamar yadda turawa suka ce na duniya ta dunkule global village ta dunkule wuri guda duk abin da ake yanzu ta iya yi wahaja ne a cikin ciki amma da hinda za ta gani tana ɗakin ta za ta kuma downloading abin ta sa a fashin ta ce ga kaza ina da shi sai su jinta kasuwanci su a lokacin lokaci za ta nawa ne kaza ne amma akwai kuɗin da za a ɗauko shi daga waje kaza zuwa waje kaza
kuma a kawo mata gida
kwarai da gaske to wannan ya bunƙasa tattalin arzikin duniya gaba ɗaya musamman su ƙananan 'yan kasuwa yanzu misali ba ki da jari amma ta wannan yanar gizon da kuma wannan social media za ka yi duk abin da kake so baka da sai su kuma ka cire ribinka a kawo abu kuma ka sayar to kin ga ya bunƙasa tattalin arziki sannan su kansu masu shaguna su ma ba a bar su a baya ba to wannan harkan daga nan za ka yi magana da mutumin da yake ce na ga kallon kayan da ke so kamar rubuta min su rana kin ga wannan ma ya ce maka mata da to wannan abin yana da amfani matuƙa yana da kuma matsalolin sa amma dai yawancin mutanen kasashen da suka ci gaba suna amfani da wannan social media wajen ƙara bunƙasa kwakwalen su ko kuma ce kwanya yanayin da zai hausa da muke amfani da su a wuraren nan saboda abubuwan da ake amfani da su a wuraren yana da muhimmanci sosai akwai abin da in ka saka application za a kira shi yaran ki za ka zai misali zan ke sai a dana waya amma a kusa abubuwan da su kadai nake so ya koya to wannan wayar iya wadannan abubuwan zan same shi in kanin lokaci zai samu ilimi da ban ma kai shi makaranta ba ya same shi kuma ta social media ne in kasuwanci nake so dana yayi a wannan tsarin akwai abin da zan koya masa ta social media akwai masa duk abin da yake so ya koya kace nake nan social media ta taimaka ta kowane bani in addini kake so ka koya akwai shafuka daban-daban na addini in ma maganar babin soyayya ne na zamani akwai duk irin waɗannan abubuwan in ilimi kake so na kowane zamani duk zaka duk abin da kake bukata na rayuwa na al'amuran yau da kullum duk zaka same shi a wannan social media da aka nuna shi.
To malam Shehu Idris, a bangaren ku na masu koyarwa musamman ta bangaren yada labarai da sauransu, akwai hanyoyin da shi matashi zai bi wurin tantance shi ga labarin da yake na gaskiya da kuma wanda ba na gaskiya ba a wannan bangare na
social media? Kwarai da gaske, saboda ai abin da yake faruwa shine wato akwai labaruka na ƙarya ko in ce na kanzon kuliji waɗanda wasu suke amfani da su a wasu shafuka na wannan sada zumunta ta hanyar social media din, suna ma haddasa rikice-rikice walau ta ɓangaren addini ko ta wasu ɓangarori wanda kan kawo ta da zaune tsaye. To akwai hanyoyi kamar da kika tambaya wanda matasa masu amfani da wannan kafa za su iya samun sahihan labarai masu inganci kuma waɗanda aka kantace su, waɗanda idan sun same su sun saka su za su kasance suna da asalin wato inda suka samu sosun ma'ana asalin inda suka samu shi wannan labarai nasu. Misali zan baki yanzu za ki tarda kamar muryar Amurka, kaga gidan muryar Amurka ita kanta suna taka rawar gani wurin aiko da sahihan labaruka masu muhimmanci wanda suke amfani da al'umma. Kusan zan iya ce maka yanzu an kai matakin da wasu a social media ma shi da amfani social media a wurin shi dan kauye saurari gidan rediyon Amurka ne, ya san cewa dukkan labaran da yake bukata walau na gidan Najeriya ko na kasashen waje ko na kasashen ƙetare mafi kusa da kasarsa yakan same su ta wannan kafa ne. To dan haka yasa waɗansu matasa za ka ga ko labarin za su ɗauka sun fi ɗaukar irin waɗannan kafofi musamman kamar na shi gidan rediyon muryar Amurka VOA kenan, za ka ga duk labaran da zai ɗauka a wannan ɓangaren kan ɗauki su da ya tabbatar da cewa wannan gidan rediyo ba za ta aiko da labarin da bai da sahihanci ko kuma inganci ba.
To kenan dai akwai kafafen yaɗa labaran da suke kan shi yanar gizo da wanda suke iya kawo wannan ko in ce suke kawo labaran da ba su da sahihanci.
Akwai su masu suna ma da yawa ai tunda waɗansu ma sukan buɗe wani peji ne na musamman su yanke kirkiran wasu labarai da suke zama na kanzon kuligi don kawai su tada zaune tsaye su ce ga abin da yake faruwa kuma alhali ma baya faruwa, ko kuma su rinka yi wa gwamnati zagon ƙasa suna nuna ga illoli ko wasu abubuwa da gwamnati ke yi don kata don tada fitina ko wasu abubuwa wanda kuma ba gaskiya ba ne. So kin ga shi ma yana daga cikin illolin da akan same su a bangaren social media din.
Duk da an ce duk abin da yake in dai a wannan duniyar ne akwai kuma abin da yake yi mata shi, wato dai akwai amfani da kuma rashin amfani
wannan shi wannan batu na social media a Najeriya. Mu za mu iya cewa matsalolinta ya fi alherinta yawa.
Kai tsaye wannan mamaki
dalilana suna ɗaya zuwa biyu. Yanzu yanayin ƙasar muna da kabilu daban-daban, addinai daban-daban, mutane daban-daban da kuma yanayin fahimtar mutane daban-daban. To ana amfani da fake news,
wato labarin
ƙarya, abin da bai faruwa ba ce ai rahila to ai kaza 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 ta ce wani ai kaza kaza.
Kun ga shi da hoto ma
a dauko wani hoto da ya faru a wanda sai ya je ba ce ai layin shi ne baro sai a watsa shi, sannan wani yana jefa sun bai masu da shi ma ya dauko ya tura wancan wancan tura wancan lokacin da gaskiyar labarin za ta bayyana wurin sun da aka tura su kuma suna ci gaba da yada shi.
To an koma an rikice an na taɓa nan
wanda daga nan Allah kaɗai ya sa abin da zai faru. To sai sa abu social media a Afirka matsalolin da yake haifar mana ya fi alherinsa.
To ko dai saboda ba ku yi amfani da shi yadda ya kamata ba ne, ma'ana kun fi shagaltuwa a wurin yadda abin da zai kayata ku ba abin da zai yi amfani wa al'umma.
To ai yanayin tsarin da muke da shi mu kotun cancele-tele kafin tura masa jan kunna su zo, mu muna da tsarin tafi da al'adu da rayuwarmu da addinin mu. To wannan social media da ta zo sai ba a zo an ware mutane kai ba sai aka tsanci maka ba dai kawai da ba kuma da mai gidan ni ba ke kuma su kuma ta dokoki ba abin da kanga dama shi zaka dauko ka jefa kariya da gaskiya wani wani ba ka san damar su da ka tura mutum ba zai verify me ya faru ba shi ma ya tura wani ƙarin shi kuma kin da adam yake wato ba na ƙara labarin da ya ce ya bata da shirin ta yi shi da gabatar da shirin ta cewa za ta tada amma za ya hada yanzu wani ba ku bai ke fiye da fi da hadarin ba amma ya za a yi ɗauki wannan labarin
wanda kuma a lokacin da
ya fi hadarin ba ya za a ci sai a yi
labarin
da su wanda labarin bai yi
dattawa sai butoyi korafi akan cewa lokaci yayi da kasar mun nan in ji ana neman ta zauna a dukule kasa da zuma daya to ya zama wajibi ya zama dole a sa dokoki akan waɗannan kafafen sada zumunta na zamani
haka
wanda hakan ya haifar da
hakan ya haifar da cece ku ce
ya ku kine kaza
mai da kaza
ya wasa da wanda mun kage haƙƙi dan
adam
ya mutum da ɗan
cikin a cikin
ba wannan tantance ya abun da zai yi
kaga da lokaci aka kashe magana
aka kashe magana
sai lokacin rikicin ensas da yazo sai kun gode da gani cewa to maganar ba wannan mutum yau yana da
shi yana jiran fuzin man so ba ya kamata bin a jalai yanzu da aka yi doka a wannan shafi na Twitter kuma kun yi an rage wasu matsalolin da yawa
sai ba ai doka ba dan dakatarwa ne
ko kana gani
a
ta jalai ai ai alade to
ta jalai
ba dakatarwa ne kuma yanzu haka ana kotu kuma amma tabbatar da cewa ta dawo da Twitter dan ba ta da yanci
mun yadda amma mun muna so kuma ta yi doka yanzu akwai yanci kasar mu ce mu muke rayuwa a cikin ta
amma mun ga tana so Rahila tana so
ai dukkan
muna neman maslaha ne
wajen shi
ba social media kafafen sada zumunta na zamani suna kusa musamman a aikin mu na yin jarida
sosai
abin da ya kamata ka fidda shi wani shi ne sun dogo sun aikin ba
kawai
sai ya yi shi ba kawai zai zo yi akwai abin da ake kira su cin ran mai wanda abin da kana yara ne ba a saka musu haka to sai abu zai faru sai ya zo kokon a saki yaran da ba su da yake ilimin ba su da laifi
to bari mu dawo ga amfanin shi wayannan kafafen yaɗa labarai kamar yadda kuka fara bayyana mun cewa wata ana iya amfani da shi wurin sana'a wurin ilimin karuwa da ilimi a koyar yin tarbiyya da sauransu gina al'umma ba shi ma yana iya taka rawa
sosai ma kuwa tun da yanzu ai akwai kungiyoyin da suka bude shafuka na sada zumunta wato mu ce wasu foundation wasu su kungiyoyi masu tallafa wa mutane zaki tada turu wannan kungiyoyi suna iya sa shafe su ce wato mu kungiyar mu kungiyar su da take taimaka mu marayu da jiyayyu ko kuma ƴaƴan waɗanda ba su da karfi musamman abin da ya shafi ilimi ta bangaren wato taimaka musu su samu ilimi inganci cikin sauki to idan yanzu misali aka ce wannan ba wani abu bane dake da muhimmanci to zaki kalli cewa akwai kuma wani bangare shi ma na sha'anin karatu kamar yadda Rahila ta yi bayani ni na san a cikin sha'anin mu na koyarwa akwai kamar yara waɗanda muka musu project waɗansu su zaki tada cewa ba ma sai ka gansu ba ma'ana kawai akwai yadda kuka yi taro da su zaka ba su wani wato ko ne kai ta gasa turwa ka bude musamman cewa to ko daga karfi kaza zuwa kaza mu haɗu da ku a wannan lokaci
a wannan dalili
da wannan dalili kowa ya turo da abinda muka yi bashi umarni ya je kowa zai turo zaka duba zaka hawo wanda zaka yi mai gyara kai mishi wanda ya daidai ya dora daga inda ya bari duk zaka gani shi
wato wata da ma sai mu sun yayo halin
zuwa an je na yanzu na ga miki an ci gaba sannan idan assignment ne misali zaka iya tura ma yara ta email kowa zai je ya duba ya yi ya gama kuma ka ce sake turo maka ta email din dalibin ma baka bukatar ka fuskanci wata matar ma baka bukatar ka san wace ce ita ko mene ne ita in ta tuno maka zaka ka zalika in ka gama sakamakon shi kanshi zaka sake watsa musu ita wannan email din na kowa zai je duba ya ga abin da ya ci ma ba tare da wani dan uwan shi ya san me yasa ba to kin ga shi mun
bayar da haka wannan kafafen sada zumunta na zamani sun kawo sauƙin rayuwa da yawa a wannan annoba ta corona da ta kuma
a lokacin
an ƙara sanin cewa social media da kuma muhimmancin su yanzu misali akwai kamfanin dillancin yaɗa labarai na Reuters ya ba wa mutane horaswa a kan fannin yadda zaka amfani da social media yan kwanakin nan duk mun yi wannan training amma kuma online aka yi shi
haka ba tare
da gida
ba
ka gama a maka da jarabawa a maka abin da ya dace kuma a turo maka sakamakon din gaba kin ga cigaba ne yanzu an kawo akwai dalilin zaka ga mutum ya zo gidan kuma ya kana daki na daki yi maka tambaya ka amsa kamar yadda shi yayi bayani in ma da mutum gwaji zaka masa zaka yi kai tambaye mutum one on one ka san ka fuskar sa ga maganar da zai maka in ka so ne ga haja da ga sadaki ina so zan saya duk irin wannan abu an ci gaba sannan kuma yin wannan lamari na social media ya kawo bunƙasa tattalin arziki kamar yadda muka magana a baya yanzu kuma tun nan irin shafukan ku na Instagram ni ban cika yin wannan ba amma dai mata yawanci suna yi za mutum zai shiga zai cika yin hajoji kala kala a tambaye takalmi ne a gungune wayan hannu ne jiji ga su nan dai kowace suna ta kokari zai collection waye collection din dai ana ta abubuwa
ba sai mace ta bar ɗakin ta ba ce eh ana ba mu collection ba sai mace ta bar ɗakin ta ba a cikin gidanta ba ta ta je ma kasuwan ba ta suno da kasuwa wallahi kuma ta suyar
akwai wanda ma ni na sani kin ga kitso take yi amma a kullun tunda ta san duk satin duniya tana da makitsa saboda ƴan makaranta ma'aikata to kullun zaki ga ƴar datan nan in ta saka ai kuma ki kankan data ma idan ta siya ta saka a wayarta kullun style ne jiko ne za ta ta zuba a status ɗinka na WhatsApp
wanda ya maka tinka kuma
ya maka tinka kun ka zo ina son wannan kisa idan wa za ki mishi to ki zo rana kaza lokaci kaza ina gida
ki ga ai
Okay.
kan wannan shirin namu ne yau. A madadin wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown. Da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Musamman ma abokiyar aiki na da take ni gabatar da shirin Hadiza Kyari. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC. Ke ci sallama da ku. Huta lafiya.